sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi cikin koshin lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina Mai Shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abinda muke tafa da su ga Madina da kanin labarai.
To Hadiza, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza. Kasashen New Zealand da Thailand sun bayyana cewa ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a dukkanin kasashen biyu a cikin kwana daya. A nan Amurka kuma jam'iyyar Democrats ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a nada tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa bisa ga dukkan alamu dai ruwa na neman karewa ga kungiyar Boko Haram, ganin irin kalamin da jagoran kungiyar Abubakar Shakau yayi. Haka kuma a jihar Sokoto, hukumar EFCC ta damce mutane biyu in kasar China akan yunkurin bayar da toshiyar baki na naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na yankin Sokoto. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana daya. Hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke kokarin kara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. New Zealand dai ta samu kwanaki hudu da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan, lamarin da ya kara nuna alamun nasarar dokar kullun da aka yi fama da ita na wata daya a kasar. A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su bude a kasar, amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar bada tazara. A cewar Darakta Janar na kiwon lafiya a kasar Ashley Bloomfield, mutane sun kagara a bude wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba. Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke kara yaduwa, yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a nada tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar, sabanin yadda ta saba gudanar da taron gaban dimbin jama'a. Kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar Talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata. Za a fara taron ne ranar 17 ga watan Agusta a cikin wani filin buga ƙwallon ƙwando da ke jihar Wisconsin. Kafin a samu ɓullar coronavirus, da jam'iyyar Democrats da Republican sun saba gudanar da wannan taron na tsayi da ɗan takarar shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu, inda akan ga mutane wajen 50,000 a biranen da ake gudanar da taron, ciki har da wakilin delegates da kuma 'yan jarida wajen 20,000. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza, yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a ranar Alhamis domin tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Lokacin da Pompeo ke zantawa da jaridar Israel Hayom, ya umarci shugabannin Isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya, su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa, da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barin sa ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi 30 na yankin nazirin Gaza.
Kaɗan Madina za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ruwa na neman karewa ga kungiyar Boko Haram
ganin irin kalaman da jagoran kungiyar Abubakar Shekau yayi dangane da matsin lamba da suke samu daga sojojin Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Nimgiri wuraren zoba ana da shirin zakin tuzo. Ala kaman ne an da adin nan kwana.
A cikin wani faifayin sauti da aka jiyo jagoran wani bangare na kungiyar ta Boko Haram Abubakar Shekau da masu bin diddigin al'amura suka hakake cewa huduba ce ta sallar Juma'a. An jiyo Shekau na neman tsari daga Allah mai girma da daukaka bisa irin lugudan wuta da yace sojojin Najeriya suna musu a halin yanzu. A wannan faifayin murya na minti 1 da dakika 22 Abubakar Shekau yayi ta yin addu'o'i inda yace ana cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma, amma gashi sojojin Najeriya suna ta'azzabtar da su, suna son ganin bayan su. Yana mai neman agaji daga Allah mai girma da daukaka, sannan ya nemi a taimaka musu da addu'a. Kana Shekau ya fashe da kuka daga ƙarshe. Na tambayi kakakin rundunar sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa kuma zai ce dangane da wannan faifayin sauti na Abubakar Shekau.
Wannan bidiyo da yake sawa wanda suka san irin yadda bidiyo yake, an diba ana ganin misalin gaske shi. Babu abin da zan ce shine mu dai sojan Najeriya da sauran ma'aikata na tsaro babu abin da zamu ce sai dai Allah ya ƙara taimakon mu da juriya da ƙwazo mu ga mun ida dalkushe wa'annan 'yan ta'adda.
Kamar da kai dai kun tantance wannan bidiyo din ne?
Ba za mu bata ma lokacin mu ga wani tantance bidiyo ba. Mu dai abin da muka sa gaba shine wannan yaki mu ga an ci nasara, an kawo ƙarshen shi cikin lokaci kankani.
Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne dake bincike kan kungiyar ta Boko Haram, kuma na tambaye shi game da sai hancin wannan faifan sauti.
Mun dan yi bincike, akwai kuma wayansu wanda suke da fahimtar cewa yayi shi ne a lokacin kunut, wato ma'ana roƙo ne yake yi ga Allah, yana kuma amfani da irin wannan siffa na roƙo na kuka don kaskantar da kai da niyyar cewa Allah ya saurare shi ya biya musu buƙatar. To amma baya ga haka, idan ka ba a zahiri irin hare-haren da ita rundunar sojan Najeriya take kaiwa, ba shakka ta yi ma kungiyarsa illa. Akwai shaidu da ke nuna cewa an kashe komandojinsa da yawa, kuma walwala da yake da shi lalle bai da shi ba kama da ba. Dukkanin alamomi kungiyarsa tana cikin wani yanayi, wani hali.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Madina da ci gaban labaran duniya. Hukumar da ke bada takardar izinin zama ɗan ƙasa da kuma kula da harkokin shige da fice a Amurka, wacce ake kira USCIS, ta dakatar da gudanar da tattaunawa kai tsaye da mutanen da ke neman zama 'yan ƙasar da kuma bukin da ake shiryawa waɗanda suka zama 'yan ƙasar tun daga watan Maris ɗin da ya gabata saboda cutar coronavirus. Saboda hakan ne masana suka ce akwai yiwuwar cewa ba za a tantance dubban mutane ba kafin zaben shugaban ƙasar da za a yi a wannan shekarar. Yayin hakan dai wani tsohon dan gudun hijira daga ƙasar Kenya na ci gaba da taimakawa mutanen da ke neman zama 'yan ƙasar Amurka. Muhammad Malim ya gudo ne daga Somalia tare da 'yan uwansa a lokacin yakin basasar ƙasar. An haife shi ne a wani sansanin 'yan gudun hijira a Kenya, ya kuma iso Amurka ne a lokacin da yake da shekara 4. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a Iraki da Siriya saboda ana daɗa lura cewa idan ana maganar ƙungiyar ISIS, to lallai al'ulumin da ke nuna cewa sun gudu ba gaskiya ba ne. Yayin da wata gamayya wacce Amurka ke jagoranta ta yi gargaɗin cewa ISIS na nan yadda take a da, su kuwa wasu jami'ai sun jaddada cewa kungiyar ta ƙara ƙaimi da kuma ƙarfi. Wani jami'i wanda yake da alaka da dakarun kurdawa masu samun goyon bayan Amurka a Iraki da Siriya ya shaida wa VOA cewa a wannan shekarar kawai an ci gaba da fuskantar hare-hare. Babban abin da ke tada wa mutane hankali ba yawan hare-haren ba ne, yadda ake aiwatar da hare-haren da kuma wuraren da ake zaɓar kai hare-haren. A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zangon kasa shiyar Sokoto ta cafke mutum biyu ɗan kasar China akan yunkurin bayar da toshar baki naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na yankin Sokoto domin dakile binciken da hukumar ta kaddamar akan wasu kungiloli da gwamnatin jihar Zamfara ta basu. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da karin bayani.
Ranar Litinin ta wannan makon ne dai hukumar ta damke mutanen guda biyu 'yan asalin kasar China akan yunkurin bayar da toshiyar baki ga shugaban hukumar da ke yaki da masu yi tattalin arzikin kasa zagon kasa ta Najeriya shiyar Sokoto. Waɗannan mutane dai wakilai ne na wani kamfani na asalin kasar China wanda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa kwangiloli na samar da hanyoyi a wasu ƙananan hukumomi da samar da rojin murtsace guda 168 a ƙananan hukumomi 14 na jihar Zamfara da dai wasu ayyuka kama daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2019 akan zuzzurutun kuɗi sama da naira biliyan 50. Binciken da hukumar ta kaddamar akan waɗannan kwangilolin shine ya zaburar da kamfanin akan ya bayar da toshiyar baki ta naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na shiyar Sokoto, inda wakilan kamfanin suka fito da naira miliyan 50 ƙasa a zaman rabin kuɗin da za su bayar na toshiyar baki. Abdullahi Lawal shine shugaban hukumar ta yaki da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a shiyar Sokoto.
Gaskiya muna nan muna ci gaba da bincike, muna so mu tattara yadda da za mu haɗa kafin mu gabatar da su zuwa kotu. Yanzu haka muna banki akan mu ga ta ina kuɗin masu ka fito, ta wani account suka shigo, daga ina suke, kuma da duk jami'an ma bankin da suka aiwatar da wannan process na fidda kuɗin. Duka witnesses ɗinmu ne. So yanzu ana can ana bincike a kai. Kaga kuma za mu ga cewa dama can manufan me aka fidda su. Shin irin wannan kuɗi dama sun taɓa shigowa ta nan wajen? Tun ranar Alhamis ta wuce ne suka fara kira na. To kaga sun zo ne su tattara kuɗin su ci da suke na a hankali su tara su.
To ko yaya masana tattalin arziki ke kallon irin wannan aikin da hukumar ta masu yi ma tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ke yi? Dr. Rufai Shehu malami ne a sashen nazarin tattalin arzikin ƙasa a Jami'ar Usman Danfodo da ke nan Sokoto.
Nan kamen kusan za a ce abu ne mai alfanu a Najeriya. Kowa ya san cewa ƙasar nan tunda muka samu 'yancin kai muna nan muna kokowa da ruwan sha asibitoci, wutar lantarki, hanyoyi, abu ya gagara. To matsawa aka ce ga dukiya ta ƙasa wadda ya kamata ya amfani da ita wajen ayyuka kuma ba a yi ba. Kenan an koma baya. Ɗan kuɗaɗen nan za a amfani da su wajen samar da ruwan sha ya zama to an wuce nan a koma wani ɓangare to wasu sun haɗa baki sun kwashe. Kaga babu ruwan shan. Wannan abin yana da tabbas yana da matsala sosai ga tattalin arzikin Najeriya.
Wannan ba shine karo na farko ba da hukumar EFCC ke kama masu laifi kuma ta nuna wa jama'a, amma da zarar an kammala bincike an kai su gaban kuliya daga nan jama'a ba za su sake jin komai ba.
Yanzu shugaban namu Ibrahim Mustapha Magu ya ba mu damar cewa dukkan wani zama da kotu za ta yi ya zamanto muna wurin ko muna tare da media ɗinmu. In fact ma mukan iya gayyata ma 'yan jaridu don su zo su ji abin da ke ciki saboda ya zamanto an yi adalci.
Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama ha tambaya ni ke da ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Abin da ya dauke hankalin al'umma duk fadin duniya shine annobar coronavirus da ta kama sama da mutane miliyan 4 ta kuma yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 300,000. Banda haka ta tauye rayuwar kowane bil'adama ta yau da kullum a duk fadin duniya. Sai dai duk da irin fadakarwa da ake yi kan wannan cuta, har yanzu mutane da dama suna tababa akan batun abin da ya zama da hatsarin gaske da kuma barazana ga ci gaban iyali. Taka yau shirin domin iyali ya gayyaci ƙwararren likita kan abin da ya shafi lafiyar mata Dr. Mairo Mandara domin yin ƙarin haske da kuma faɗakar da al'umma akan wannan annoba.
Wannan ciwo bane na gaske ba wasa bane. Kuma wannan ciwon annoba ne da Allah ya aiko mana ya jarabce mu da ita yadda magana ya zani kuma mu a jewa cikku a Najeriya ne ba mu wuce musulma da kirista in kan masu din addini mu na kakanni ba su da yawa wannan abu cuta ce Allah ya kawo mana ko kuma cikin rahama Allah ya gwada mana yadda za mu yi tsarin wannan kwayar cutar ba a ganin ta da ido ko ka sa abin duba hangen nesa na likitoci ba karamin jiji ba ne mai birni ƙarfi ba irin wanda in ce aka fita a ce a gwada mana jini a gwada mana fitsari ba irin su ba ne suke gwadawa wato ba microscope daidai haka ba ɗan ƙanƙani ne kamar kiliya shi karamba kiliya shi guda ɗaya sau ɗari ko sau dubu kiliya shi karamba shi sau dubu to shi wannan ƙwayar cutar bai kai ƙwaya ɗaya a cikin kashi biyu to wannan abu ne da ya kamata uwar gida ta sani uwar gida don ta kowa haƙƙi ta kare mai gida ta fara ƴaƴanta ta fara zuwa gidanta to ita uwar gida ta ɗauka to zai iya shafan kowa da kowa a gida don haka abubuwan nan da malaman asibiti suka mana bayani domin zai zo da misali ko yawan wanke hannayenmu ko yawan goge abubuwa ko ina misali da tsafta ko yaushe kamar masu tsafta ko yaushe sabon a yi alola a wanke hannu da sabo kuma sabo ba a wanke da tsafta in aka fita aka je wani waje a wanke in kana tari ko kana wani abu da rufe hancinka da gaban hannunka kar ka sake ka fesa wa mutane kuma kana magana da mutane kar ka rufe mutane magana kana magana kina magana fafafafafa kina fesa wa mutane yawo a fuska shi yasa ake sa wannan takunkumin mask din nan a rufe hanci kuma waɗannan abubuwa da muke gani akwai su a talabijin akwai su a rediyo masu yawo suna faɗa duk ga sunan ilimin shi don haka dole mu ga wannan abin da mai ilimin
to Hajiya doctor wannan mata masu bari dai kafin ma mu kai nan wannan batu kin san al'ada mu so da dama mutane musamman dai mutane a karkara din nan zaki ga kamar in an yi tari din nan sai ai kaki sai ai a zubar da shi a ƙasa to za a iya ɗauka cutar nan ta irin kaki din nan da mutane ke suna zubarwa a ƙasa in kuma sun yi kakin nan me ya kamata su yi
shi kaki biyu an aka yi kaki ne ko a zubar a ƙasa ya kamata a zubar a kotsin ma hakan nan da za a yi ko kuma in aka yi tari yawon nan a tsohon tana bayan gida ne to ka sa cikin da ruwa zai tafi da shi ko kuma in a bakin zan da kai ka tofa a ciki amma kaki din da sai kaki fit a fesa a cikin bango duk bai sha so na mu ba yanzu tun wannan lokaci ya shigo ne abin da zai faru in kai kaki ka fesa a bango in wani ko ya bushe ka tuna fa zai iya yin zai iya yin kwana uku da ran shi a wajen so in wani ya zo ya taba shi kenan busheshen kashi ne sai mutum ya dauka in ya taba mutum ya taba fuskar shi ko idon shi ko hancin shi sai ya dauka don haka ake so duk inda mutum ya yi taba taba ya wanke hannun shi wannan kashin gaskiya na tsafta dama shi can ba tsafta ba ne da ɗanki kashi ka fesa a jikin bango ko a ina don har za ka kayi kashi za ka tona ka abu za ka yar to ka dan tona ƙasa ba inda ya rage wasa ba dan tona kasa a zuba kacin ko kuma yadda kakannin mu suke yi da akwai kasko dan kasko da toka in aka yi kaci sai a zuba a cikin maskon nan sai ka ga an jima kaɗan da yamma sai a ɗauki kaskon nan a je a zuba shi a tsanga haka da muka san iyayen mu suke yi saboda sun suna da tsafta sosai ba sa taɓa zuba kai ko kuma a samu ɗan ƙasa a gwangwan in aka yi kacin nan a zuba a ciki in aka zama a ɗauki ƙasar nan a je a zuba ta sanda
bari mu koma kan yadda wannan cuta ta shafi mata masu ciki musamman wannan fanni ne da kike da kwarewa a kai wannan cuta akwai waɗanda suke tambayan cewa wannan cuta idan ta kama mace mai ciki yaya za ta iya shafar jinjiri da ke cikin matar
to a bisa abinda yanzu kun san wannan ciwon sabon ciwo ne mai san kanshi sosai ba amma malaman kimiyya suna ta kokari su gane abubuwan da zai biyo baya yanzu ne ma ake samun mata masu ciki yanzu suke haihuwa yanzu ne ake bincike a ga meye gaskiyan zancen ko zai shafi mata masu ciki ko ba zai shafi mata masu ko zai samu ƴaƴansu da ke cikin cikinsu ko ba zai samu ƴaƴansu ke cikin cikinsu ba. Amma to a wannan gefe dai kenan. Amma idan mace ta zo wajen haihuwa kun gani tana fito ɗan zai fito ya fito wajenta da hannunsa za ta taɓa shi idan tana da shi. To dole ta ɗauki mataki ne ɗauri yadda za ta kare ɗan nan. Wane ne kenan? Idan za ta ɗauki ɗanta dole ta wanke hannunta. Idan za ta ɗauki ɗanta ta ba shi nono dole ta sa wannan abubuwa da muke ba ake sawa a hanci. Sannan shi kashi bakin nonon nata da za a ba yaro dole a sa ruwa a wanke shi ko a sa ruwa a wanke bakin nonon. Sannan a sa ma yaro ya sha. In yaro ya sha sannan a sake wanke bakin nonon. Sannan mata ta zauna. Tsafta yanzu kan mace da ta haihu tsafta ta sai an linka balinki yadda za ta ke. Domin idan tana da ciwon za ta iya ba jaririnta. Ko da shi jaririn ba yi da shi. So abinda ba a so kenan sai tana da shi ta ba jariri ba. To kuma shi saboda jariri Allah ya halicci jariri ko jaririya domin su sha nono. Nonon kuwa. Duk kwana da shi. Ba abu ne ke za a ba yaro madara ba a'a dole a ba shi nono na kuwa domin madara na shanu ne ba na ɗan mutum ba sai na iya sa yaro ya tashi da halayen dabbobi da rashin hankali da sauransu. So dole a ba shi nono kuwa amma dole kuwa ta samu taita a banban wajen lura da ɗanta wajen wanke halitta wajen tsaftacewa idan ba ba shi nono za a yi ba za a je shi can gefe guda. Ba a rungume shi ana tari ana labari ana tsafta mishi yawo ana sauka ana tsako ana tsafta mata yawo ana wata kawo. Ita mai yanci mai ciki kamar yadda kowa zai iya ɗauka ita za ta iya ɗauka. Amma ita mai ciki idan ta ɗauka to hatsarin da take ciki ya fi na mara ciki. Saboda shi wannan ciwo yana shafan abubuwan jinin da yake sa jini ya daskare idan ka yanke ciki. To yana ƙara wato coagulation dunƙulewan jinin. To dama ita mace ne shi tana cikin hatsarin wannan coagulation ɗin wato jini ya zama gudaje. To kuma sai wannan ciwon ya ƙara. To kun ga ita mai ciki idan ta kamu da wannan ciwon hatsarinta ya zama ninkin balinki.
Yawa to yanzu ma wannan bayani da kika yi ya sake maida ni kan ɗaya daga cikin hujjojin waɗanda suke shakkun cewa wannan cuta zahiri ne. Suna cewa idan lalle da gaske ake cewa wannan cutar tana nan menene yasa ba a jin tana kashe mata sai maza duk waɗanda ake bayyanawa cewa ta kashe maza ne.
Akwai mata da suke mutuwa ko ni na san waɗanda mata suka mutu. Abin da yake faruwa shine yawanci maza su suka fi hada suka je suka ɗauki ciwon. Za ki ga yawanci maza su ne masu fita waje in kika duba karkara. In kika duba cikin karkara yawancin mace za ki ga mace ma a kowanne za a haife ta a ƙauyen garinsu har Allah ya fita koma ga ubangijinta bata ma fita ta je wani waje ba. To shi kuwa namiji shi ne mai zuwa safara shi ne mai zuwa cirani shi ne mai zuwa gona shi ne mai zuwa ina ne ya fita wannan gari ya je wannan ƙauye wani ma ya je cirani sai ya yi wata shi da sannan ya dawo gida. To maza su suka fi yawo suka fi ɗaukan wannan ciwon. Suka fi ɗaukan ciwo saboda waɗannan abubuwan da ke jikinsu amma mata suna ɗauka ko mata suna mutuwa sosai ma.
Eh babu.
Kawai a wajenmu ne inda bamu ga mata da yawa.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda mace mai ciki za ta iya kula da kanta a wannan yanayi da kuma ko sirace yana wani amfani ga wanda ya kamu da wannan cuta. Yanzu a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandara da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke ashe.
To yanzu kuma ga karatun Alƙur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Sunana Maryam Muhammad Abdullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبخار صدق الله العظيم
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana daya Hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke kokarin ƙara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. New Zealand dai ta samu kwanaki hudu da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan. Lamarin da ya ƙara nuna alamun nasarar dokar kullen da aka yi fama da ita na wata ɗaya a ƙasar. A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su buɗe a ƙasar, amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar bada tazara. A cewar Director General na kiwon lafiya a kasar Ashley Bloomfield, mutane sun kagara a buɗe wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba. Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke ƙara yaduwa, yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo, inda za a naɗa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin ɗan takarar shugaban kasar jam'iyyar. Sabanin yadda ta saba gudanar da taron gaban dimbin jama'a. Kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar Talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata. Za a fara taron ne ranar 17 ga watan Agusta a cikin wani filin buga ƙwallon ƙwando da ke jihar Wisconsin. Kafin a samu ɓullar coronavirus da jam'iyyar Democrats da Republican sun saba gudanar da wannan taron na tsayi da ɗan takarar shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu, inda akan ga mutane wajen 50,000 a biranen da ake gudanar da taron, ciki har da wakilin delegates da kuma 'yan jarida wajen 20,000. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza, yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a ranar Alhamis domin tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Lokacin da Pompeo ke zantawa da jaridar Israel Hayom, ya umarci shugabannin Isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya, su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa, da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barin sa ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi 30 na yankin na zirin Gaza. Ku masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Madina Mai Shanu da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Tari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.
Bonjour.